الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. دعاء أولا يمتي na Lahadi wanda ya dace da 22 ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammacin Lahadi kuma nawa ga watan Bature kenan yau 17 ga watan wato 5 kenan watan Bature a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun littafin mu na kitabu tauhid, babun da za mu tashi a kai yau, babu ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin. Wannan kuma shine darasi na 17. Abinda wannan babi zai magana wato babi ne na ma jaa, abinda yazo na nassi daga Allah ko manzansa, wanda ke nuna cewa anna sababa kufri bani adam, sababin kafircewa ɗan adam gaba ɗaya, wa tarkihim dinahum, sababin da yasa ɗan adam suka bar addinin su, huwa al-ghuluw fi salihin, shine al-ghuluw, zurfafawa fi salihin, cikin lamarin salihan bayi. Wato wannan babi abinda zai kunsa bayanin nassoshi na Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke bayyana cewa daga cikin manyan dalilan da suke sa ɗan adam ya kafirce ma Ubangiji, ɗan adam ya bar addinin sa, daga cikin manyan dalilai wato shine al-ghuluw fi salihin, zurfafawa cikin lamarin salihan bayi. An fahimta ko? To idan an ce al-ghulu shine mujawazatul haddi, madhan aw zamman, mujawazatul haddi, ƙetare iyaka, imma ta fuskar yabo ko ƙetare iyaka ta fuskar kushewa. Idan ka tashi yabon mutum har ka bashi siffofin da ba su da shi, to za a ce ghalauta fil madhi, ka zurfafa wajen yabo dan ka ƙara masa akan abin da baya da shi. Idan kuma ka tashi kushe mutum a maimakon ka faɗi aibukansa da ɓangarorin gajiyawarsa, sai ka zurfafa har ka faɗi abin da ya fi ƙarfin nan, to nan gurin sai a ce ghalauta fi zammi, ka zurfafa wajen kushewa. Dan haka zurfafawa wajen kushewa sunanta al-ghulu, zurfafawa kuma wajen yabo ita ma kuma sunanta me? Al-ghulu. To abinda ke sa ɗan adam ya ɓata ya bar addininsa shine rashin tsayawa tsakiya. In ya tashi kushe sai ya wuce gona da iri, idan ya tashi yabo kuma sai ya wuce gona da iri. To waɗannan al'amuran kuma su suke gadarwa da ɗan adam kafirce ma Ubangiji, su suke gadarwa da ɗan adam barin addininsa. Ina fatan kun fahimta. Wa qaulillahi azza wa jalla, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله. Ubangiji ta lati ya ahlal kitab, ya ku ahlul kitabi, idan an ce ahlul kitab ya ku waɗanda aka baima littafi, tare da cewa duk al'ummar da suka gabata baya an ba su littafi, domin babu wani manzo face sai da ya zo da littafi, ba wani annabi face sai da Allah ya ba shi littafi. Kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. كون النبي نزل التافي اما ضد هكا a wurin malaman musulunci ya zama sanannen abu da an ce ahlul kitab, ma'abuta littafi, to ana nufin yahudu da kuma nasara. Ba dan komai ba wannan lafazi yake karkata zuwa gare su dan a bambance su da sauran larabawa masu addinin gargajiya, dan a bambance su da mutanen farisa masu addinin bautar wuta, wanda wannan ba wani littafi da aka basu. Su ma larabawan akan addinin da suke kai din nan ba littafin da aka basu. Amma su yahudu da nasara suna kan wani sashi na littafi, sun kafirce ma wani sashi na littafi, da aka sake kiransa ahlul kitab dan wajen kira a bambance su dawa da sauran kafiran da basu ba. An gane ko? Ya ahlul kitab, ya ku ahlul kitab, yahudu da nasara, la taghlu fi dinikum, kar ku zurfafa cikin lamarin addininku, kar ku wuce gona da iri cikin lamarin addininku. To mun faɗa a ɗazu cewa abinda ake nufi da al-ghuluw shine mujawazatul haddi, wato ketare iyaka. To shine sai malamai suka ce ketare iyaka din nan yana iya yiwuwa ya samu a kowane bangare daga cikin bangarorin addini. Ya zanto mutum ya ketare iyaka ta fuskar aqida, ketare iyaka ta fuskar aqida kuma wato zai iya yiwuwa ta fuskar ka dauki ilahantaka ta ubangiji ka baiwa wani, wannan wanda ka bawa ilahantaka din nan ka ketare iyaka kenan, dan ana san ilahantaka ta zanto ke bantaccen abu haƙƙi ne na Allah shi kadai. Da zaran ka baiwa wani ya zamanto me kenan? Ketare iyaka. Kuma sa'ilin nan abinda ya sa ka baiwa wancan din dauko shi daga matsayinsa na dan adam na mayar da shi ilahu, kuma nan ma ya zama ketare iyaka kuma. Ina fatan kuna fahimta. To kaga wannan mujawazatul haddi kenan fil aqida. Sannan akwai mujawazatul haddi fil ta'abbud lillahi fil ibada, wajen ibada. A ce kai sallah raka'a hudu sai ka kara daya su zama biyar. A ce kowace raka'a kai sujada biyu sai ka kara ka ce kai zaka yi sujudu uku uku cikin kowace raka'a. To wannan ya zama kenan mujawazatul haddi, ketare iyaka ta fuskar ibada. An bayyana ko? Da haka ketare iyaka din nan yana shiga cikin komai. Da haka sai Allah ya ce la taghlu fi dinikum. Sai waɗansu malamai suka ce fi dinikum almuradu bid-din huna al-aqida, kar ku ketare iyaka cikin aqida. Waɗansu suka ce a cikin kowane lamari na addini abinda musulunci ya masa iyaka kar ka wuce. In matsayi aka ba wani ka tsaya daidai matsayinsa din da aka ba shi, kar ka wuce da shi sama da wannan matsayin. In kai haka sai ka zamanto kai buluwi. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, kar ku faɗi komai game da Allah sai abin da yake na gaskiya. Abin da yake na gaskiya ko game da Allah shine ka yadda Allah ta'ala shi kadai yake cikin zatinsa, shi kadai yake cikin rububiyyarsa, wato ayyukansa da gudanar da duniya, shi kadai yake wajen ilahiyyarsa, wato wajen cancantar a masa bauta shi kadai, sannan shi kadai yake wajen siffofinsa da sunayensa. Yadda da kadaituwar Allah a dukkan wannan bangarorin ya zanto kenan ka faɗa abinda yake ya dace game da Allah. La taqulu 'ala Allahi illa al-haq, wannan kenan. Sannan kuma duk yana shiga cikin wannan, karka jingina ma Allah da, karka jingina masa mata, karka sanya masa abokin tarayya. Idan ka kore da gabarin Allah, ka kore mata gabarin Allah, ka kore abokin tarayya gabarin Allah, to ya zanto abinda ka faɗa game da Allah abu ne na gaskiya. Dazu kuma ka tabbatar da kadaitakarsa wajen zati, kadaitakarsa wajen rububiyya, kadaitakarsa wajen ilahiyya, kadaitakarsa fil asma'i was sifat. Sannan ka kore mata da, ka kore mata kishiya, ka kore mata mata, ya zanto ba abinda ka faɗa game da Allah sai tsuntsar gaskiya. Amma da zaran ka kudurci cewa Allah na da mataimaka, waɗanda ba lalle bane in ka tashi roƙo kai tsaye ka roƙi Allah din, ka iya bi ta kansu ka roƙe su su roƙan ma Allah. Yanzu ka sanya wa Allah ne kenan kishiyoyi mataimaka. Sa'ilan nan ko baka faɗi gaskiya game da ubangijinka ba. Allah kuwa ya ce wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. An gane ko? Idan ka jingina ma Allah da, kamar yadda nasara suka yi, kamar yadda yahudu suka yi, yahudu suka ce Uzair dan Allah ne, nasara suka ce Annabi Isa dan Allah ne, kamar yadda Quraysh Makka suka yi suka ce mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah, to wannan idan mutum ya jingina ma wannan Allah wannan to shikenan wato ainihin ya ce Allah ya zama tawayayye kenan domin gajiyawa ce take sa a samu da saboda lokacin da zaka tsufa shi ya kawo karfi da kai kake ciyar da shi ka biya masa kudin makaranta kai masa rigar sallah yanzu kuma shi ke ciyar da kai kuma ya shayar da kai kuma ya maka rigar sallah kuma lokacin da ka gajiya sai ka bukaci zuwa gare shi to ubangiji baya gajiyawa dan haka yafi karfin kuma ya bukaci da kenan dan abinda ke sa a bukaci da gajiyawa kun fahimta da kyau haka abinda ke sa a bukaci mace bukatuwa zuwa gare ta ubangiji baya bukatuwa zuwa ga kowa kowa ne yake bukatuwa zuwa ga Allah an gane ku to wannan shine tsantsar tauhidi wala taqulu ala llahi illa alhaq ko ayar da kitabu kar ku faɗi komai game da Allah sai gaskiya yanzu anan kamar Allah na cewa kar ku ce Allah na rida kar ku ce allolin biyu ne kar ku ce uku ne kar ku ce Allah na da mata kar ku ce Allah na rikishiyoyi shi ne ma'anar wala taqulu ala llahi illa alhaq innamal masihu isa ibn maryama rasulullah innamal masihu lalle al masihu wato al masihu anan gurin annabi isa kenan lalle al masihu isa ibn maryam wato annabi isa dan wato dan maryam rasulullahi manzo ne da Allah an gane ko al masihu to wane me ake nufi da al masihu daga fi'ilin masaha yamsahu mashan shine fi'il wato mazdarin sa kenan المسيح على وزن فعيل تو شيني سكتي اما يكسنتي فعيل بمعنى فاعل كو فعيل بمعنى مفعول اذا كتي فعيل بمعنى فاعل سي زانتو المسيح انا نفن الماسيح وتو كينان الذي يمسح المرضى فيبرؤون من المرض ونده كي شافر مرضى لافيا سي سامو مي سي سامو وركا ده اذن هو ده اذن اوبنجي to shine almasihu wanda idan ya shafi idan makaho sai ya dawo yana gani in ya shafi kuturu sai ya dawo da yatsunsa in ya shafi gurgu sai ya tashi ya miƙe ya tafi sa to shi ake kiransa almasihu bi ma'ana kenan almasihu kenan fa'ilu bi ma'ana fa'il amma wanda suka ce fa'ilu bi ma'ana maf'ul suka ce almasihu ai alladhi mutiha bil baraka wanda baraka take albarka take waye ta ko ina dan yace waja'alani mubarakan aina ma kuntu أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إنما المسيح للي المسيح عيسى بن مريم النبي عيسى بن مريم رسول الله منزولين الله جكادانين الله شكين توا جكادانين الله ما يد مرتني أكيه جبانغ يولي قدابيو يهود النصارى وانا دا مسوني أهل الكتاب دا أكي كرا لفرقو سبو دمي يهود سنزر ففاتك اللمرن النبي عيسى amma wata irin zurfafawa ta wajen yabo ko kushewa ta yadda suka zarge shi da cewa shi dan zina ne ta yadda suka zargi mahaifiyarsa da cewa mazinaciya ce ya ukta haruna ma kana abuki mar'a sauki wa ma kanat ummuki baghiya suka ce ai wato mahaifinki ba mutumin wofi bane ba sannan kuma mahaifiyarki bata kasance mazinaciya ba wato nan gurin me suke nufi ita zama me kenan ita ta zama mutuniyar wofi kuma ta zama mazinaciya haka yahudu suke nufi la'anar Allah ta tabbata kansu fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullahi atana alkitaba zuwa gare to kaga anan gurin guluwin da yahudu suka yi wajen kushe annabi isa kenan nasara kuma guluwin da suka yi wajen me wajen yabansa dauka ki daukakar sai suka wuce da matsayin sa na dan adam suka kai shi matsayin Allah tunda sun ce shi wani bangare ne na Allah tunda da ai bangare ne na ubansa shi yasa yake kama da uba wajen sauti wajen tafiya wajen wadansu kawa da uba ke da su to sai suka ce annabi isa da ne na Allah wato wani sashi ne na Allah kenan ya zanto a nan gurin wato kaga san aibata Allah kenan to da Allah ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullah kalmar rasulullah duk ta mai da martani gare su ya ku yahudu kuka ce shi da kuka ce shi kaza ne to rasulullahi jakada ne na Allah Allah ko baya sa mutum a cikin jakadan sa sai ya zantowa tatacce mai asali Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah zaba yake tace kafin ya samu ya zabi manzanni tace wa yake sawa'un cikin malaiku ne ko cikin bil adama sai an tace to ko babu yanda za a dauko bar gurbi kenan wanda bai da asali sannan kuma mayar da martani ga nasara, ya ku nasara da kuka ce matsayinsa matsayin ilahu bai kai nan ba, har yanzu yana nan a matsayin mai rasulullahi, dan aike ne na Allah, wato bawa ne na Allah, baya da ta cewa ta abinda ubangijin sa yake yi. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, sannan shi annabi Isa din nan wa kalimatuhu kalma ce ta Allah, alqaha ila maryama, wadda ya aika da ita zuwa ga Maryam, wa ruhun minhu, kuma ruhi ne daga Allah. Abin nufi annabi Isa alaihi salam sanadiyar samuwarsa ya sa bamban da sanadiyar samuwar sauran mutane. Sauran mutane samuwarsu dole ne a sami aure, sannan a samu alaka ta auratayya tsakanin miji da matarsa, a sababin haka sai Allah ya sa a samu juna biyu. Amma samun juna biyun da Maryam ta yi kalma ce Allah ya aika, wata kalma karmal kun fayakunu, da Allah ya ce kun fakanal hamlu fi bataniha, sai kawai ciki ya kasance wato ta samu juna biyu daga cewa kun, to wannan ita ce kalmar ta Allah din. Ma'ana annabi Isa ba shi ne kalmar ba, an samar da shi ne da me, da kalmar. Shine Imam Ahmad yake cewa laysa Isa huwa kun walakinna Isa bi kun kana, Isa ba shine kun din ba, shi ya kasance ne a sanadiyar fadin kun. Wa kalimatuhu alqaha ila maryama, shine sai ce fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani mink in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbiki dami li ahaba laki ghulaman zakiyya. Sai take mamaki ya za ta yi ta samu ɗa, ya za a zuwa mata bikara za ta samu ɗa. Anna yakunu li ghulamun walam yamsasani basharun walam aku baghiya qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Kalsan aya kana amran maqdiya, ita ke dana ma musu, an riga an zartar kana amran maka, wani abu ne da an riga an gama bayan da zaki. Dan haka ma a nan gurin ba a kawo maganar cikin ya shiga ta yi wata kaza ta yi kaza, kawai sai aka ɗauke hoton duk wannan, tunda an ce kana amran maqdiya, me ya rage magani? Haihuwa. Sai ce fa hamalathu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaaha al-makhadu ila jiz'in naqlati, wato uslubin qur'ani da ban mamaki har zuwa karkan can gurin idan kun je kun duba cikin suratul maryam. Almuhimmi dai wato ainihin kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu, kuma shi ruhi ne daga ubangiji. Abinda ake nufi annabi Isa yana cikin jimlar rayuka waɗanda Allah ya halicce su, wato shi ba bangare ne na Allah ba, halitta ne na Allah. Kamar yadda rai nawa da naka da na dabba da na kiyaki da na kowa yake a matsayin mallakar Allah, Allah ne ya yi su, to haka annabi Isa ma rai ne wanda Allah ya halicce shi, shine ma'anan wa ruhun minhu, ay ruhun ka'inun min Allah ta'ala, min indillah ta'ala, wani ruhi ne kasantacce daga wurin Allah ta'ala. Fa aminu billahi wa rusulihi, daga ku yi imani da Allah da manzanninsa. Wala taqulu thalatha, kar ku ce allolo uku ne. Intahu khairan lakum, intahu ku kiyaye kanku ku daina. Sai ce me khairan lakum, me matsayin sa al-irabi? Intahu khairan lakum, intahu khairan, ana maganan khairan din ne, haba ta mizi ba wannan nake magana ba, ba wai sigar ta bata nahiyar sarfu. Me yasa ya samu fataha guda biyu? Me yasa aka yi masa nasaba dan me? haba mahulan lahu intahu khairan lakum, ismu yakun ne al-mahzufa, intahu yakun al-intihau khairan lakum, kaga yakun al-intihau sai zanto ismu yakun kenan, khairan kuma fa kabar yakun kenan. Intahu khairan lakum, ku daina abin nan da aka hane ku, daina wannan ita ce alheri gare ku. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد كسني للي الله أبن بوتاني قداتيا سبحانه تركي يا تبتر مسا يا فكرة أن يكون له ولد أتينا لتا له ما في السماوات وما في الأرض ملك السماء كسك بعدين ناشي لأك باب كاسم تاكين تند السماء كسك بعدين ملك روائي ناشي to da haka ba da bukatun da kenan duk wanda ke cikin sama da kasa bawa ne ga Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke cikin sama da kasa bawa yake ga Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila da haka ubangiji ta'ala wato ainihin ya kadaita baya da abokin tarayya ba kamar yadda kuke riyawa ba ko nasara ku ce Allah yana da abokin tarayya ko ku jingina masa da ba kamar yadda kuke riyawa ba kuma haka ko yahudu to kaga wannan aya tana ruce wato ainihin al-ghuluwi kenan da Allah ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum an gane ku wa fi sahih ibn abbas radiyallahu an fi qawli Allah ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وفي الصحيح يزو أتكن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن كلفه حديث لك عبد الله بن عباس الله سكاره داق رئيس الشيء ما يسنسى في قول الله تعالى وتتكن فسرا فدن الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم وتوانا حكاية تيتم غنر المتانا أن نبنوه وقالوا ما أنس قال بعضهم لبعض ساشن سيفتع مساشي تيوى لا تذرن آلهتكم كركو لبدا اللولنكو ولا تذرن ودا كركو لبدا ود كووت ولا سواء كركو لبدا سواء ولا يغوث كركو لبدا يغوث ويعوك كركو لبدا يعوك ونصرا كركو لبدا نصرا وتو ود دا سواء دا يغوث دا يعوك دا نصرا قال عبد الله دابلتي هذه أسماء رجال صالحين wannan kalmomi guda biyar sunaye ne na waɗansu salihan bayi min qaumi nuhin cikin mutanen annabi nuhu alaihi salam falamma halaku auha shaytanu ila qaumihi yayin da suka mutu su waɗancan salihan bayi mutane ne masu ibada yayin da suka mutu auha shaytanu ila qaumihi sai shaydan yayi wahayi zuwa ga mutanansu zuwa ga mabiyansu da almajiransu a nan abinda ake nufi da wahayi waswasi kenan domin shaidan baya da wahayi sai dai waswasi waswasan da shaidan ke jefawa cikin zukatan mutane ana kiran shi da suna wahayi a larabci sawa'un shaidanin nan yana cikin aljanu ko cikin mutane an gane ku wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum sai shaidan yayi wahayi zuwa ga su yace aninsubu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha anfaba ku je ku kakkafa gumaka ila majalisihim azwa auraren zaman su a sauran da suke karatu ko gindin bishiyan da suke karantaswa ko inda suke bukka suke ibada ku je ku kakkafa mutum mutumi a daidai wuraren su allati kanu yajlisuna fiha wanda da suke zauna a wurin anfaban wato ku kakkafa gumaka ko mutum mutumi wasammuha bi asma'ihim idan kun yi mutum mutumin sai ku samu su sunayen wadancan salihan bayi wato sai a je bukar gidan wannan malami salihin bawa mai suna Wad sai a yi mutum mutumi wannan mutum mutumin sai a ce masa wannan shine Wad sai a je san a yi na suwa'a a ce shi kuma wannan shine suwa'a a je san a yi na Yagus a je san a yi na Yauk a je san a yi na Nasra haka shaidan yi musu wahayi fa fa'alu sai suka zartar da wannan wasiya ta shaidan walam tu'bad a lokacin da wato ainihin waɗanda suka yi wannan aiki na yin mutum mutumi suke da rai lam tu'bad ba a bautata wa waɗannan mutum mutuman ba ba a bautata wa waɗannan gumakan ba hatta idza halaka ulaika har sai da su waɗanda suka yi mutum mutumin nan suka zo suka mutu wa nusiya al-ilmu ilimi kuma yayi karanci a cikin mutane shine nusiya al-ilmu aka manta da ilimi wato kaga jahilci na da dauri kenan wajen shiga shirka obidat kawai sai aka bauta waɗannan gumaka. An fahimta ko? To kaga kissar shirka a ban kasa kenan, wato kissar shirka dama farkon abin da haifar da ita shine me? Al-ghuluu fi salihina. Domin annabi Nuhu shine farkon manzanni. Kafin turo annabi Nuhu alaihi salam, duniya karni goma curba a shirka a cikinta. Karni goma, shekara ɗaya dai har shekara nawa? Dubu, babu shirka a ciki, kowa tauhidi yake tsantsa. Har sai da waɗannan salihan bayi da suka ɗara sauran mutanen zamanin su wajen ibada da salaha suka mutu, sai mabiyansu suka ce to me mun mutum-mutumi don tunawa da su. Abin da yasa suka yi mutum-mutumin ba don su bauta mutum-mutumin ba, sun yi don saboda su rinka tunawa da su. Idan sun ga mutum-mutumin sai su ga kamar wannan malaman suna nan, suna ganin mu bari mu ƙara nishaɗi da karsashi wajen ibada. Wannan shine matsayin da yasa suka yi, don tunawa da su da irin ibadar su, su yi koyi da su. Shikenan, wannan suka zo suka mutu, da waɗannan suka zo sai shedan ya zo ya raɗa musu, yace ai iyayenku dama sun kasance suna bauta wa waɗancan ne, ku ne ba ku gane ba, bakin zurin ne ya ɓace muku. Shikenan sai suka ci gaba da bautata musu, da suka ci gaba da bautata musu kaga shirka ta faru ban kasa kenan. Da shirka ta faru kuma kaga akwai buƙatar a turo manzo don jaddada me tauhidi din nan, tunda yanzu ya riga shirka ta zo ta shigo ciki. Ashe tauhidi shine asalin addini, shirka kuma ba kowa ce. Kun fahimta da kyau? Shi yasa duk masu bincike a manya-manyan jami'o'i na Turai, wa'in suna bincike kan addinai, sun ce asalin addini kafin komai shine khurafa tamfe-tamfe. Wai daga baya ne wato ainihin aka fara samun addinai daban-daban, aka samu wannan, a samu wannan, a samu wannan, amma dama can asali tamfe-tamfe shine asalin addini. To kaga wannan ƙarya suke, asalin addini shine tauhidi, daga baya ne shirka ta zo. An bayyana ko? Sannan tamfe-tamfe suka zo daga baya, su sun zo don su ture wancan asalin. To kuma Allah ya turo da manzanni karni bayan karni don kuma su rushe wannan bakin al'amuran da suka zo cikin addini. Kuna fahimta da kyau? Saboda haka duk abin da ka karanta da za a ce maka asalin addini tamfe-tamfe wannan ƙarya suke. Sun karanta tarihi, kai musulmi karanta tarihi, kana nasu ummatan wahidatan, al'umma da ɗaya ce akan tauhidi. Faba'at Allahun nabiyina, daga ba sai Allah ya turo da manzanni. Saboda me? Shine suke cewa ai ana kaddara kalman fakhtalafu, kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu, da tan al'umma ɗaya ne sai kuma suka yi sabani. To da suka yi sabani sai me? Faba'at Allahun nabiyina mubashiri da wa munzirina, sai Allah ya turo da annabawa masu bishara da kuma gargadi. Wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi, ya saukar da kowane manzo aka ba shi littafi, kowane annabi aka ba shi littafi. Abinda yasa suke kaddara kalman fakhtalafu, bayanin ta zai zo yanzu, sai yace wa anzala ma'ahum alkitaba liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, kaga sai akwai ta ikhtilafu wata. Dan manzo ya zo ya rabewa mutane gardama cikin abinda suka yi sabani. To me suka yi sabani? Da ana asalin tauhidi, waɗansu suka zo da shirka, kaga sun kawo sabani cikin al'umma kenan. Yanzu a ce mai kira zuwa ga tauhidi da mai kira zuwa ga shirka, waye ya kawo sabani? Mai shirka kawo sabani. Mai kira zuwa ga cewa a kirayi Allah shi kadai, abota masa shi kadai, ba a tawassuli da kowa sai da sunan Allah. Dan Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da kyawawan sunaye, ku yi tawassuli da su, ku roke shi da su, ku bauta mishi da su. Sai kuma wani ya zo ce a ayi tawassuli da wane? Ayi tawassuli da mala'iku, ayi da annabawa, ayi da waliyai. To waye ya kawo sabani kenan? Wanda ya da yaro wannan tawassulin na annabi rusace. Ashe kai san Ahlus Sunna ba su sai kawo sabani ba. Ahlus Sunna suna kan asalin fitra, fitratul lahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqi Allah zalika ad-dinul qayyim. Akan nan suke, wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. akan wannan asalin suke, zalika din lakayyim, atan na kuma din lakayyim duk dai abu ɗaya ne. Menene ke nuna din lakayyim? Shine ikhlasi illa li abdullah mukhlisina, me ke nuna ikhlasi? Barin shirka, barin bid'a, ka zo mai ikhlasi kenan. Akan haka aka halicci mutane gaba ɗaya, daga baya sai shirka ta zo, sai bid'a ta zo. To da bid'a ta zo shikenan kaga an kawo sabani kenan cikin al'umma. Kun fahimta da kyau? A ce asalin abin da ya fara haifar da shirka a ban kasa shine me? Al-ghuluu fi salihina. Yanzu waɗannan salihan bayi dukkaninsu salihan bayi ne, kowanne mai ibada ne, ba abin zargi cikinsu, duk waliyan Allah ne. waɗansu mabiyansu ne suka zo suka wuce gona da iri cikin lamarinsu. To shine Ibn al-Qayyim ke cewa duk waɗanda suka jarrabtu da salihan bayi idan suka rasa ilimi shaitan na ɗaukan su a mataki-mataki ne. Malam kai hakuri ko? Dan kuna yin surutu kuna ɗaukan hankali na. Kai hakuri sai dai an tashi da gaskiya. A wato yana ɗauka da su mataki-mataki. Mataki na farko zai ce musu a so waɗannan salihan bayi, wanda babu wanda zai ki wannan so na zuci. Duk wanda aka ce yana bauta a Allah, yana kiyamul layli, yana tahajjudi, yana sadaka, yana zakka, yana jihadi, ai kai zaka so shi. Mataki na biyu idan sun mutu kenan sai ce to shikenan, wato a yi gini akan kabarinsu, a bambance kabarinsu da na sauran, tunda ko dama suna da rai sun fi sauran ibada. Idan aka yadda da wannan sai mataki na gaba, to tunda har an bambance kaburburansu, to ya kamata a rinka zuwa wajen ana kai musu ziyara lokaci bayan lokaci don tunawa da su. Ana nan sai ce to kuma idan an je wurin, ai wuri ne mai albarka, tunda ma'abuta kabarin su ma masu albarka ne, ya kamata duk wanda yake da bukata kar ya yi roƙon Allah sai ya je wurin. Idan mutum ya je wurin ba shirka fa zai ba mai kabarin zai roƙa ba, a'a yana itikadin wannan wurin yana da albarka, don haka idan ya tashi yin addu'a sai ya je wurin kabarin, yana roƙon haihuwa ita ya Ubangiji ba na haihuwa, arziki ya Allah ba na arziki, komai mutum yake so sai ya je wurin, saboda yana ganin wannan wuri ne mai albarka, ya je dan neman albarkar wannan wuri. To duk shaitan bai kaba inda ake so ba, duk kuna kin fada. Mataki na gaba sai ce a to me zai hana kai ta wasili da sunansa, ya Allah ka bani arziki dan albarkar mai wannan kabari, ya Allah ka bani kaza dan mai wannan kabari, ya Allah ka rinda kaza dan mai wannan, da ku Allah kawai yake kira baya hada wannan. Idan aka je mataki na gaba sai ga to ai Allah ya yi nisa da mai kabarin a kusa, sai dan kenan, sai kawai ce to bulma ya roke shi shi ya gabatar can wajen Ubangiji, ya gabatar ma a can, ma yad'uhum illa liqaribuna ma na'buduhum illa liqaribuna lil zulfa, sai ya fara roƙon ko mai kabarin kenan. Shaitan yace duk ba a kare a nan gurin ba. Mataki na gaba da zai ja mutum sai ya zare takobi kuma ya kirayi mutane ya ce kowa ya zo wannan abin da nake yi, dole sai an yi shi ba zai tsaya yi dake dai ba, sai ya jawo mutane kowa su zama shi. Haka shaitan ke daukan yan bid'a mataki-mataki har zuwa matakin da suke kaiwa. Mataki na gaba na ƙarshe sai ya gina wala'i da bara'i akan wannan, in kana so ya soka ka so wannan, in kana so ya ƙi ka ce ba ka san wannan, ba ruwansa da Allah ko manzansa, kai dai in kana san waliyansa magana ta kare. Inda za ka zo ka ce wallahi tallahi, kaga dai wallahi tallahi billahi, wannan dama su ne hurufin kasmi kenan. Kowa ko ba ko ta ka rantse duk da wannan ka ce wallahi billahi tallahi, bana kaunan kowa sama da Allah cikin zuciyata, haka bana kaunan kowa cikin mutane sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma nan waliyin da ka gaskiya ne ina da ta cewa kai, to duk wannan kaunar Allah da manzon Allah din ta rufe a wajensa tunda baka san me waliyinsa. Inda zaka rantsa da Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kama sunan shehinsa ka rantsa da shi, inda zaka rantsa da manzon Allah ba zai farin ciki ba sama da in ka kama sunan shehinsa ka rantsa da shi, zai ji daɗi ba haka bane ba, wallahi duk ku ba su jarabawa ku gani in za su haye, duk a haka suke. Inda zaka ce ba ruwana da muradin manzon Allah ne, yanzu sai na shehiwa ne, sai ji daɗi, kaga ba ruwanci da manzon Allah din kenan. Inda zaka ce ni zan yi maulidin manzon Allah ba ruwana da na shehiwa ne, har yanzu maulidinka bai dade shi ba kuma, sharaɗi dole ko ka so shi, shi dai dole shehinsa dai sai an so shi. Idan an so shi an rabu da Allah, an rabu da manzansa ba komai. Idan an so shi an haɗo da Allah da manzansa daga baya an sa a ciki duk ba komai. Amma a ce za a so Allah da manzansa a kyale shehinsa ba zai taɓa yadda ba. A ce za a yi wa manzan Allah maulidi a rushe maulidi shehinsa ba zai taɓa yadda ba. Yanzu ka ce masa duk maganar da kake ta kafa maulidin manzan Allah, hujja da maulidin manzan Allah, an fara yi a ƙarni na hudu lokacin malakul muzaffir a garin wane ne, Irbil, sahibul Irbil, an je an fara yi a can to wannan wanda ya fara yi da manzon Allah yi, kuma lokacin babu shehin ka babu shehin na babu shehin wannan babu shehin wannan, mu tsaya a nan manzon Allah kar mu kare na shehu ne, kuma ba zai yadda ba wallahi. Yanzu duk abinda ka kafa hujja da shi na wanda ya kirkiro wannan na manzon Allah ya kirkiro, kai ma kan da san ba a taba kirkirowa ba, yanzu ka kirkira, duk ba za su yadda da wannan ba. Wato dole sai da warwara za a fahimci tauhidi, kuma dole sai an cire tsoro za a fahimci tauhidi, kuma dole sai an karanta Qur'ani an karanta hadisi za a fahimci tauhidi. In ba Qur'ani da hadisi an karanta ba, wallahi ba za a fahimci tauhidi ba. Ko wani ce kuma dole sai an buɗe wuta za a fahimci tauhidi. Kun fahimci waɗannan ko? Wa qala ibn al-qayyim qala ghayru wahidin min as-salaf لما ماتوا أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ابن القيم يتي قال غير واحد من السلف كما دقيا سيكم مقباتا سنفتا سيوا لما ماتوا يعني عندما سالهم باين ننسك متوا أكفوا على قبورهم سيسوا مبينسوا سكا لزين سكا مربرنسوا ثم صوروا تماثيلهم سننكما سكي متم متمنسوا ثم طال عليهم الامد سنن زمن يي تصو فعبدوهم sai kuma suka cika da bautar musu. Wato ya fadi matakai kenan, wannan ma akwai riwayoyi da suke nuna haka. To amma bambancin wannan riwayoyi da wadancan shine, wancan riwaya tana nuna cewa shedan yayi musu wahayi sun je sun yi mutum-mutumi a wuraren zaman su, ko kamar inda suke zama suna karatu ko ibada, anan gurin kuma an nuna sun je sun yi mutum-mutumi akan ina, akan kaburburan su. To shi ne malamai ke cewa ai babu ta'arudi tsakanin waɗannan guda biyu, ta iya yiwuwa sun kashi kashi biyu ne, waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin sai suka je kaburburan su suka yi, waɗansu kashi da za su yi mutum-mutumin su kuma sai suka je ina wuraren zaman su suka yi. Ko kuma suka ce a'a ai duk ta iya yiwuwa guda biyun ne kuma ya zama ɗaya lokaci guda, wato da za a yi musu kaburbura ba ai kaburburan ba sai a wurin zama, duk wanda ya mutu sai aka binne shi a gidansa ko abukansa inda yake ibada, da aka binne shi a wajen, to kuma ka ga wurin ya zama kabarinsa kenan. To daga baya kuma da za a yi mutum-mutumin sai aka yi a wurin, kaga in ka ce wurin zamansa aka yi masa mutum-mutumi yayi, in ka ce a kabarinsa aka yi masa mutum-mutumi yayi, domin wurin zaman kuma nan ne kabar. Shi ne suka ce dai ba cin karo da juna tsakanin wancan bayani da kuma wannan bayani. An gane ku? Wa an umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala la tutruni kama afratin nasar ibn maryam انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ان كربو حديث daga Umar bin Khattab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi kala yace la tutruni al itra shine mujawazatul hadd bima'ana la tarfa'uni kar ku daukaka matsayi sama da nawa, ku daukaka ni matsayi sama da nawa din nan kama afratin nasara ibn maryam, kamar yadda nasara suka ɗaukaka annabi Isa ɗan Maryam sama da matsayinsa. Annabi ya ce musu haka, yace innama ana abdun, ku sani ni fa bawa ne, fa qulu abdullahi wa rasulu, ku ce bawan Allah ko manzon Allah, ku ce bawan Allah ne kuma ni ko manzo ne na Allah. Wato waɗannan su ne kalmomi guda biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sha'awa, ka ce masa abdullahi, ka ce masa rasulullahi. Haka dukkan annabawa suke bukata, a ce musu ibadullahi, a ce musu kuma rasulullahi. Idan ka ce abdu a nan gurin, wato ka kore masa ilahantaka kina. Idan ka ce rasulu a nan gurin, kuma ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane. To wannan shine dinul wasaf kenan, abdu baka kai shi matsayin ilahantaka ba, amma rasulu fa kai ne ka ɗaukaka shi sama da matsayin gama garin mutane, waɗanda su ba manzanni bane ba, su ba kowa bane ba, su mabiya ne. انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وانا حديثي اخرجه امام البخاري ده مسلم سكروه. تو كاجا انن غورن النبي صلى الله عليه وسلم دوك yana hani ne game da ketare iyaka wajen yabansa, tunda shi kansa ya hana a ketare iyaka wajen yabansa, to ina ga wani wanda zai zo bayan sa kuma sai ya halatta shi a ketare iyaka wajen yabansa. To inda kaji kalmar da annabi faɗa lokacin, menene dalilin da yasa ya faɗi wannan? Me yasa ya faɗi wannan? Abinda suka ce masa ya sayyidana wa ibn sayyidina wa khairana wa ibn khairina, ya kai shugaban mu dan shugaban mu, mafificin mu dan mafificin mu, duk a wannan akwai ƙarya a ciki. Annabi shine shugaban al'umma, ka gani? Annabi kuma shine mafificin al'umma, duk ya faɗi wannan suka faɗa masa ne ce a ku tsaya kar ce dan yayi wasa da hankalin ku ku dai ku rinka takaitawa ku ce da ni Abdullahi Rasulullahi ko sayyidina dan kar ku ce ko sayyidina Annabi bai kyale mutane su rinka faɗa masa ba duk da cewa ko hadisi cikin Bukhari shi da kansa yace ana sayyidu waladi Adam ni ne shugabanni yan Adam gaba daya amma bai sa nan ba sai ce wala fasar amma ba dan alfahari ne faɗa ba dan haka abun yake gaskiya ce dole a faɗe ta amma baya bukatar mutane su faɗa masa haka duk inda sahabbai suke kira sai da su ya nabiyallahi ya rasulullahi ya abul qasim haka suke faɗa ko ya khatamul anbiya wa mamur rusul ba su faɗa ba ya rasulullahi ya nabiyallahi haka suke faɗa masa sallallahu alaihi wa sallam saboda ita kalmar as-sayyid din tana daukar ma'anar mafifici tana daukar ma'anar shugaba wato akwai lokacin da kalmar as-sayyid za ta gaskato akan ubangiji to tunda tana da wannan ihtimalin sai sa annabi ya rufe kofar a fada masa shi kanshi da zai fade ta kuma sai kawo kaidi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa duk cikin salatin da annabi ya koyar cewa ai mata babu inda yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammad babu wannan a cikin riwayar da duk hadisan da suka kawo wa annabi salati ingantattu babu wannan abinda yake cewa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma lafazin siyada duk inda kaje wannan ka tabbatar maudu'i ne ko da'ifi bai da asali duk cikin salatin da annabi ya koyar sai yadda ya faɗe ta daga bakin sa sallallahu alaihi wasallam ka duba tun daga Bukhari zuwa abin da ya biyo baya an gane ku wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluu annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wal ghuluu lalle ku kiyayi al-ghulu iyyakum wal-ghuluwa lalle ku kiyayi al-ghulu wato zulfafawa ko wuce gona da iri wajen yabo ko kuce fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu don abin da ya halakar da wadanda suke kafin ku dai shine al-ghulu zulfafawa ko wuce gona da iri wajen yabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi Imam Ahmad bin Hanbal kuma an karɓo shi ne daga Abdullah dan Abbas haka hadisi ne ingantacce za ka ce Muhammad bin Abdullah bai bayyana riwayar sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abdullah dan Abbas ne ya tsako masa tsakoyi da zai amfani da su wajen jifa wato aikin haji kenan wajen ramu da jama'a wanda muke cewa da Hausa jifan shedan amma dai ba Qur'ani ko hadisi aka ce jifan shedan ba wannan jifan shedan Isra'iliyat ne abinda ake cewa ramu da jama'a a musulunci wato wajen jifa sai Abdullah dan Abbas ya dauko duwatsu yan kanana ya kawo masa da annabi ya karba yake madan la bi amsali haula'i farmu da irin wannan ya kamata ku yi jifa iyyakum wal ghuluwa fid din lalle ku kiyaye zafafawa cikin addini kai ko wajen jifa ba a dauke da kasuwa idan kai da babba wato kenan kai ghuluwi yan kananan sakon ku ne irin wanda idan zaka daura shi akan dan yatsan ka zaka iya balla zaka kai irin wasan nan da yara suke iya balla haka da abin nan irin sa annabi ya amfani shi wajen jifa yake to da irin wannan zaku yi kuma ku sani abin da ya halakar da wadanda suke gajin ku shine al ghuluwa wato wuce gona da iri wajen da nan gurin sai malamai suke cewa su wane ne waɗanda suke kafin mu shin annabi na nufin wanda suke kafin mu na kusa da mu ko kuma dukkan waɗanda suka wuce wato guluhi ne ya halakar da su shine waɗanda suka ce duka gaba ɗaya ba wata al'umma wanda sanadin halakar ta ba guluhi bane ba domin ne duk wata al'umma dai da aka halakar da ita dan ta yi shirka ai ta dauki wani rabo ne da Allah ta ba wani bawa cikin wa cikin bayin Allah wannan bawan kuma me yake sai kenan lokacin da ta bashi hakkin Allah guluhi kenan an bayyana ku sai na ma'ala kaman kana qablakum al-ghuluu fid din to kuma sai suke magana cewa a wannan hadisin kamar annabi ya iyakance dan ya ce fa inna ma sanide kadai ahlaka man kana qablakum al-ghuluu fid din guluwi ne kadai abin da ya halaka da wannan shi kafin ku kenan kamar banda guluwi ba su da wani abu tare da cewa a wannan hadisin kuma annabi ya nuna cewa ba guluwi ne ya halakar da su ba lokacin da wata mace bakwarai ta kai sata annabi ya ce a yanke mata hannu sahabbai suka ji suna neman ceton ko za a yafe mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tace ya hutuba a tsakanin su yace inna ma ahlaka man kana qablakum annahum kanu idha saraqa fihim ash-sharif sarakuhu wa idha saraqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd yace sanje kade abinda ya halakar da wadanda suke gafin ku idan babban mutum yayi sata sai a kyale shi ba a yi masa hukunci doka ba ta aiki a kansa idan karami wanda baya da matsayi yayi sata sai a tsayar da doka a kai shi annabi yake sanin dai kadai wannan shine halakar da wadanda suke kafin ku to abin nufi ga wannan hadisin yace guluwi ne kada ya halakar da su, ga wancan hadisin kuma yace a'a ga abin da ake ce shine halakar da su. Saboda me? Kin yanka babban hannu saboda yana da matsayi, wannan guluwi ne. Guluwi wajen me? A ɗaukaka shafi ya fi ƙarfin su waɗanda suka yi haka kan kuma sun yi guluwi kenan fi tafriḍi, wato wajen yin aiki da dokar Allah. Dama guluwi ko guluwin fil ifrād ko guluwin fi tafriḍi, guluwin fil ifrād daɗi akan abin da aka ce yi, guluwin fi tafriḍi ka suka yi wa inda aka tanke, tunda an ce sai ka hannu suka kike wa ya zo mai kenan guluwi kenan. To a wannan hadisin kuma sai ne dai ittaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma
ma'ana sai ka koma ka ce ashe guluwi dai shine sababin kowanne irin sharri a bayan kasa. An fahimta ku? Wali muslimin an mas'udin anna rasul an ibn mas'ud dai zai zama kin ku an ibn mas'udin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala halaka almutanatti'una thalathan. An karbo hadisi daga Abdullah dan Mas'ud, wannan hadisi yana cikin Muslim. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halakal mutanatti'una wato ya fadi mai wannan hasu uku kamar da makaranta. Yace lalle almutanatti'una masu zurfafawa sun halaka, halakal mutanatti'un lalle masu zurfafawa sun halaka, domin at-tanattu shine zurfafawa cikin lamarin addini, kai abin da ba a ce kai ba. Wato kaga dukkan nan nassoshi ne da suke nuna haramcin guluwi a cikin lamarin addini. To shi yasa wato ainihin malamai suke cewa dan ka fayyace wannan, ya kamata ka gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da na salihan bayi. Akwai haƙƙi wanda yake na Allah shi kadai, akwai haƙƙi kuma na salihan bayi su kadai, akwai kuma haƙƙin da yake tsakanin Allah da salihan bayi. Ko da galibi sukan kawo annabawa, amma dan sukan kawo kalmar salaha dan waɗanda ba annabawa su ma ya kasance wannan shine rabon da za su samu a ciki. Haƙƙin Allah shi kadai shine ibada, at-ta'alluhu wal ibadatu kenan, wal khawfu war raja, shi kadai za a ji tsoro kar ya azabtar, shi kadai za a sa fatan a sa rai a wajen sa na samun aljanna, banda shi ba mai wannan, shi kadai za a dogara gare shi. An gane ku? To wannan haƙƙin Allah kenan shi kadai, shi kadai za a yi wa ibada, dukkan nau'ikan ibada, zikiri dukkan nashi ne shi kadai, tasbihi hailala dukkan sa nashi ne shi kadai. To wannan haƙƙin da Allah ne kadai da shi, wani baya tarayya da shi. Haƙƙin salihai kuma mahabbatuhum wa tawqiruhum, wato kaunar su, girmama su, girma daidai irin nasu, kaunar su, sanin matsayin su. Amma haƙƙin da ya tafi Allah da su annabawa a haɗe shine wato haƙƙi na imani, yadda yake wajibi kai imani da Allah, kuma ya zama wajibi kai me? Kai imani da manzanni. Shine suka ce aya ɗaya duk ta fayyace waɗannan haƙƙoƙi guda uku, litumino billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Litumino billahi wa rasuli, wannan da Allah da manzansa duk kowa na da haƙƙi ciki, wajen mai imani. To haka wajen soyayya, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wajen kauna da imani haƙƙi ne na Allah, haƙƙi ne na manzo, wato wannan haƙƙin sa. Litu'minu billahi wa rasulihi, amma sai ce wa tu'azziruhu, ka taimake shi shiwa manzo Allah kenan, wa tuwaqqiruhu, ka kuma girmama shi shiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan ya zama nashi kadai kenan. Wa tusabbihuhu, kai masa tasbihi shiwa kaga wannan ga manzo Allah tasbihi bi kenan. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, kaga ayar ta faɗa hakokin uku gaba ɗaya. Da zaran ka fahimci wannan, to ba za ka dauki nan ka kai nan, ba za ka dauki nan ka kai nan, sai kowanne ka saki inda ya dace kenan, kar ababe su shafu ɗaya maka da yawa. To duk wani salihi kuma da zai biyo baya zai samu salaha ne gwargwadon yadda ya zanto mai bin Allah, mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tunda da wannan ya samu salaha, to kai kuma in kana son shi kuma sai ka bi ta farki irin nashi, kai ma ka bi Allah, ka bi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ce shi ya bi Allah da manzon su, ni ko bari in bi shi, ba ruwanka da Allah da manzon su, to kuma ya zama shirme kenan. Haka ko da shi yana da rai, in dai yana nuna zai nuna salihi ne na gari, zai kiranka ne zuwa ka bi Allah da manzon sa kamar yadda shi ya bi Allah da manzon sa. Da zaran ka ce zaka bi shi sai ce ba zai yadda ba, sai dai ka bi Allah da manzon sa. To wannan alamar salihi kenan. To tunda wannan shine halin sa ko lokacin rayuwar sa, to haka kuma ko bayan mutuwar sa kai sai ka zanto mai bin Allah da manzon sa kenan. To amma da zaran ka ce kai zaka bi shi kuma ba ruwanka da Allah da manzon sa, kuma ya zama shirme kenan. An gane ku? To ina ganin masail din suna da yawa, dan haka sai mu dakata a nan gurin. Abinda muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe kuma ubangiji ta Allah shi yafi mana. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Ko tun da ne matsayin hotunan manyan malamai ko shehuna da ake sawa a gidaje ko office, duk wanda wannan tambayar da yana zuwa nan masallacin ya san an sha magana akan hoto ko na shehi ko ba na shehi ba, to amma na shehuna haramcin su zai fi girma saboda ganin yadda ake ganin tasirin su, saboda haka haramun ne leke hotuna a cikin gida ko a office ballanta na, kuma idan wannan hoto ya zama na wani mutum ne da ake kyautata tun salihin bawa ne, idan wannan zai bayu zuwa ga shirka, dukkan wasila ta shirka kuma ana son a yi fada da ita. Anan har akwai wadansu yan wa'ahlu sunna da zahada sun sai katin hoto na marigayi Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi su ma sun sa a gidajensu, duk wannan jahada duk yana ciki, duk bai halatta wa mutum ya sa. Babban abin da za ka yi shi ne ka yi aiki da koyarwarsa, ka wa'azantu da abin da ka ji ya faɗa na alkhairi, Allah ya ce annabi ya ce, wannan shine babban abin da yake so, kuma shine idan kai ka kara masa wani abu na guzuri, domin duk wanda ya kira zuwa ga alheri aka yi koyi da wannan alherin a sanadiyar sa yana da lada a wajen Allah. Amma ka zo ka dauki hoton sa ka leke baka ce komai ba, shirme kawai kai. Wannan yake cewa wai zai iya zuwa wajen maulidi ba wai dan saboda ya sai da maulidi bid'a ne, amma wai dan saboda malamai suna yin wadansu bayanai masu fa'ida, ya ji dan ya karu da abin da malamai za su faɗa. Inda maulidi ne irin wanda ake a nan garin, kafin a faɗa maka fa'ida ɗaya sai an yi wa Allah da annabi kariya a wajen, hadisai mawdu'ai da za'ifai za a yi ta kawowa. To me amfanin wannan kuma? Farko dama wannan ko ba a maulidi ba ne ba, mutum ya tsaya yana kawo hadisai mawdu'ai cikin duk minti biyar da kawo maka hadisi mawdu'i na ƙarya, kamata ka tashi daga wajen, saboda abin da muka karanta shekaran jiya a tafsiri. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يأتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ba a san ka dauki jin karatu sai wani lokaci kawai a shekara, duk karatu sukan da ake a shekara, inda baka fa'idan to babu yanda za ka fa'idan to kawai dan adaran maulidi so daya, saboda haka kamata ya ka zage dan sai irin karatu sukan da ake a shekara ga suna a makarantu daban-daban, a majalisai daban-daban, a masallatai daban-daban, ka je ka karu da abin da ya kamata ka karu da shi. Wai ya rubuta wannan? Eh? Kai ne? Kuma ka ce aya, ustazu ga kana jin mun karanta hadisi yanzu. Iyyakum wal ghuluw fi din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din, muka ce hadisi kuma ka ce aya. Wannan kuma waɗansu sun rubuta waɗansu hadisai, zan yi muku magana bayan zuba, yau ba ni da nishaɗi ne sosai, ba ni da karsashi da yawa saboda waɗansu uzurorika masu ƙarfi, sai ku yi haƙuri, ba zan iya ansa tambayar ba sai mai sauƙi-sauƙi wanda ba ƙalubale a cikinta da yawa. Wannan kuma yana cewa an ce sadar da zumunci abin da yake ƙarawa mutum kwanaki, wannan haka yake ya tabbata cikin hadisai masu yawan gaske wanda suke nuna cewa sada zumunci yana karawa mutum kwanaki. Duk wanda yake sada zumunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a kara masa adadin kwanakinsa. To shine wadansu suke cewa kamar wannan hadisi kenan ya ci karo da wadansu ayoyi da suke nuna cewa idan mutuwa ta zo mutum ba za a yi masa jinkiri ba. Wannan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah baya ware jinkiri idan ajalinta ya zo, kuma shi Ubangiji ta'ala khabir, wato mai bada labari ne bima ta'amaluna game da abin da kuke aikata ba. To wannan aya ba ta cin karo da wancan hadisi, ayan nan da makamanci ta ba ta cin karo da wancan hadisi, saboda Ubangiji ta'ala yana da ikon ya baka adadin shekaru kaza kuma ya zo ya kara maka. Idan har ya kara maka akan nada, kaga ajalinka bai riga ya zo ba kenan. Idan kaga ajalinka ya zo, to ba riga ka kara ba kenan. Wannan gaskiya ne. Idan ajalin da aka baka babu yanda za a kara maka akai, to adadin da aka baka tare da kari ko wanda ba kari, ko ya zanto da kari kaga bai riga ya zo ba kenan, saboda haka baya cin karo da wannan aya. Ubangiji kuma ya iya baka shekaru 40 ya zo ya kara maka 20 su koma 60 ko ya kara maka 60 ma su koma 120, dan ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ubangiji ta'ala shi ke tafi abin da ya so, ya kuma tabbatar abin da ya so. Wa indahu ummul kitab, asalin littafin auren sa yake, ba wanda zai ce dan me aka yi kaza. An fahimta ko? Wannan kuma an ce duk wanda ya je wajen dan duba faɗa kafara mai wa'unzula ala Muhammad, to wani irin kafirci kenan? Ya fita daga musulunci ko kuwa? Ban ji ba da zafi an yi bayani akan wannan? To ba zan ba su abin nan ba, don bincike ga banci shi ne yake so ya ci bulis a haka? To ba zan faɗa ba. Kai, kuna da rikitar da al'amura. Yanzu kun ga waɗanda suka ji tambayar kuma suna da haƙƙi su ji ansa. Wato sai ta Sheikh Muhammad Al-Amin Sankiti, Allah ji kansa da gafara, yana koyarwa a jami'ar Madina, dattijo ne, Allah ya masa da suwa shekaru da suka wuce masu yawa haka, ko 20 ko nawa makamancin haka. Sai aka ba shi irin invigilating din nan, ɗalibai suna jarabawa shi zuwa dudduba su. Duk inda wani abu ya kakare maka kawai ansa, sai ka idan ka ce a asar muka lanan gurin ba, sai ya faɗa mace baka sani ba, ai kaza ne, sai ka rubuta. Hukumar jami'a ta kira shi, ta Allah ce innal ladina yaktuna ma anzalna minal bayyinati wa huda min ma bayyana lana. Ita zo kuke Allah la'anta ne, ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inu. Haka ce in dai shi zai tsagara ba, duk ɗalibin da ya kasa ya tambaye shi, yace ni dai ba zan ce ba zo in faɗa ma, yace amma in mutum ya tambaye ni sai na faɗa mai. Dole zai nasa shi a gai. Babban malami ne, ya karantar da Hassan Ibn Baz ma. Saboda haka abinda zan ce game da wannan hadisi shine, kafircin da ke cikin nan ba kafirci ne na fita daga musulunci ba. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ba kafirci ne na fita daga musulunci ba. Saboda me an hada shi da ababe guda uku a wani hadisin shi zuwa wajen boka din? Aka hada da cewa wanda ya zakkewa matarsa ta dubura ya sadu da ita a dubura, da wanda ya zakkewa matarsa tana cikin jinin haila, sai aka ce da kuma wanda ya je wajen boka, sai aka ce wannan kamar sun kafirta da abinda aka saukar annabi Muhammad. A wata riwaya aka ce faqad bari'a bima unzila ala Muhammad, ya barranta daga abinda aka saukar wa annabi Muhammad. To kowa ya san ko saduwa da mace ta dubura wannan kafirci ne? Sai da ce ma'asiya. Saduwa da mace lokacin da take cikin kwanakin haila kafirci ne? Sai da zanto ma'asiya. To tunda aka hada guda kuma aka ce faqad kafara, lalle zanto nau'in hukunci iri ɗaya ne. In kai ware guda ɗaya ka ce wannan yana nufin fita daga musulunci, wancan kuma ba fita daga musulunci ba, sai a ce me dalilin tafriq din? Dole ko ka ce su duka suna fitar da mutum daga musulunci, ko ka ce su duka ba sa fitarwa matsayinsu matsayin aikin sa? Idan da haka dai na ansa tambayar, sai dai ko ban taimaka mai binciken ba, tunda ban faɗa masa wayar wato hadisin ba, sai dai kawai na nuna cewa hadisi ne sahihi. Amma akwai wuraren da aka yi takharijin sa da sharhin sa da yawa, wannan kuma to wannan kuma akwai littafan aqida da suka yi sharhin sa da kyau a wurare daban-daban kuma. Sai su je can su lekodansu an sa malam Abdulwahab tambayar su kenan. To wannan dai sune tambayoyin da zan iya ansa yanzu cikin waɗanda na gani. Wannan na ƙarshe ba tambaya bane ba, wato yana nuna kamar karatutukan da ake na nan masallaci wai su ba su da yadda na fahimci tambayar sa, dan a rikirkice dai abin nasu yake Hausar da ya yi amfani da ita, ba su da kuɗin da sai kaset na karatutukan nan su je su kai ma iyalansu su ji. To kuma gashi kuma su gashi har yanzu su mata ba a dawo karatun su ba, yana nufin kamar da can an bada cewa cikin makaranta mata su rinka zuwa, to yanzu ma ba wanda yake kasu har yanzu cikin makaranta kofar a buɗe take, in za su da duk wanda yake sha'awar zuwa da matarsa su zo cikin makaranta, tunda akwai ban ɗakin su daga can, akwai kuma wurin alwala su, kuma duk da za su iya yin alwala a can gurin daban, kuma akwai shimfiɗu da za a yi shimfiɗa musu su yi amfani da su. Wannan har yanzu kofar a buɗe take, dama ba rufe aka yi ba, sai dai mutane ne ba su saba su bar iyalansu ba su zo makaranta din ko nan su ji karatu, yana kai musu har speaker aka sa a wurin, har aka sa kuma ƙwallon tarki guda biyu a wajen. Wato su mutane ne ba su saba ba wajen su bar mata su zo wurin karatu irin wannan. Za ka ga wani lokacin kai kanka maslahar ka ne idan su zo wurin karatun, waɗansu abubuwan ta ji kai tsaye an ce kaza, ya fi a ce kai ka faɗa mata, saboda ita gararin mata wai idan kai ka faɗa mata ko kai malami ne fa, wai gani take wayo za ka yi mata kawai, ba haka aya take ba. eh ta gane wayan amma an ta ci daga bakin wani shikenan to sai me kuma akwai wadansu suka yi maka akan wadansu hadisi da suka tabbata ka ajiye musu bayan da su kula da ba za a san me kace soja hadisai da ake ba yara a shi yaro ba ya da labitin da bai sani ba zunubin na kan wanda ya bashi wanda na tambaya ne akan baiwa yara waɗansu hadisai su haddace don saboda wani biki na makaranta ko maulidi su zo su rera a gaban mutane kuma ya zanto hadisan nan waɗansu mawdu'ai ne ko dha'ifai a irin wannan yara ba su da laifi wal ismu ala munawilihi lahu ban ji ba a idan ka tabbatar an bawa yaranka hadisi dha'ifi ko mawdu'i a makaranta ya haddace zaka iya hana shi idan yaso a cire shi daga wasan kwaikwayon sai me amma hadisi dha'ifi kan ko alama ba za a ba mutum dama hadisi dha'ifi ko mawdu'i ya je ya haddace shi musamman yaro ko baba ya kare hadisi mawdu'i sai je ya gina hukunce akai kuma gashi ba tabbatacce bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin tambayon ku da za su zama abin tsoro an ba ku jarabawa ku kuna tambayar mutum shine abin da nake jin tsoro zuwa bismillah malam wai dan mu cike kasa din ko ansaban ansab jam'i ne na nusub an nusub wato shine kamar abin da kenan gunki wanda aka yi shi da sassake ansab ya zama jam'in sa kenan na shi ne abinda wannan ya tambaya yanzu na ce masa a so mutuwa to ce aka yi ya lace ga rasa dan me zai kare azumin dan ya zo abinci gidan mutuwa sai ya kare azumin sa abinda ake kare azumin nafila da shi shine idan an gayyace ka walima shi ma ba dole bane ba in kaga dama kai yin azumin ka to ballantana abincin gidan mutuwa wanda yake fihi kaulani abincin da ake kawowa na zaman makoki din nan fihi kaulani kwarai da gaske saboda shi zaman shi ne yake haifar da wannan matsalar shi zaman wannan zaman makoki ya karfi lokaci guda kan zai wahala amma Allah akalla a rinka rage al'amura ba ko idan mutum yana da jarumtar da zai zo ya hana abin lokaci guda a gidansu dan saboda yana da power a family din shike da ta cewa idan yayi ba wanda za a ce a kai shi gaba dama shine wanda za a kawo wani wajen shi yace ba za a yi ba to wannan ya kamata yayi haka amma idan mutum a gida shi karami ne shi yaro ne akwai yayyansa akwai mahaifinsa akwai kakanninsa akwai waye ko ya ce ba za a yi ba ko baban sai mutum ce ba za a yi ba so dancin tana sai sun yi to a irin wannan babu yanda zai da su ai a irin wannan babu yanda zai da su kuma wannan bid'a da suke tunda dai ba kafirta suka yi ba zai kuma ce ya kaurace musu ko ya daina musu magana ba dole sai dai mutum ya yi iyakacin kokarin sa ya ragewa barna iyakacinta a san matsayin ka kai game da fahimtar cewa addini ya ce ayi kaza daban sannan yiwuwar aikata wannan abin daban fahimtar cewa addini ya ce a bar kaza daban wannan matakin farko da ake so kowa ya samu kenan sannan yiwuwar shin a iya dainawa yanzu ko kuma yana daukar lokaci kuma daban ba duk abin da kake so ne zaka iya kawar da shi ba
ba da abin da kake so ne kuma zaka iya tabbatar da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani ya kyale Ka'aba a yadda take, amma yake cewa Aisha ba dan mutanenki sababbin shiga musulunci bane, ba da na rushe Ka'aba na mayar da ita yadda take a harsashin da Annabi Ibrahim ya dora Ka'aba akai. Kaga amma har Annabi bar duniya ba yadda yi ba, haka abin ya kasance. Dan ginin Ka'aba idan kun lura ko a hoto ka ganta, zaka ga daga arewacin ɗakin Ka'aba akwai wata katanga dake hada da ɗakin, amma ita ba ta kai tsawon ɗakin ba, wurin da ake kira Hijru Isma'il kenan. To asalin Ka'aba da wannan ƴar katangar da tana cikin ginin ɗakin Ka'aba ta wajen tsawon katanga da komai da komai ɗaya ne. A lokacin jahiliya, bayan haihuwar Annabi kafin turo shi manzo, sai Quraishawa suka rushe ɗakin Ka'aba don sabunta gininsa. Katangar ta kowane sashi ta kai musu tsawon yadda suke bukata, kanan sashin ne yan kuɗin da suka tara ba su kai ba, sai suka dakatar da ita haka. Shikenan a ƙarasa yau a ƙarasa gobe an manta da abin, an shiga wata duniyar daban. Kwatsan sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo, sai sai sabon rigima ta tashi. Yanzu ba magana ginin Ka'aba ake ba, ga wani ya zo ce shi Annabi ne, a yadda ko kar a yadda, shine wannan rigimar da ake. Wannan ya dauke musu hankali ba magana ginin jaddada ka ɗakin Ka'aba. Har Annabi ya hijira sallallahu alaihi wasallam, yaje ya zama sanar Madina, aka zo aka taya kiyaye tsakanin su da Qurayshawa, har aka zo aka bude maka din. Duk da haka Annabi na ganin cewa a wannan lokaci bai yi ba ne yazo ya karasa wannan katangar ta kai tsawon ɗakin Ka'aba, saboda yana ganin idan ya haka za a ce to tun da can aka kai ki, me yasa yanzu kuma yazo kawo wannan. Shine ki cewa Aisha ba dan mutanenki sababbin shiga musulunci ne ba, da na rushe Ka'aba na mayar da ita a sabon ginin da take da. Da wani sarki yazo daga Abdullah bin Zubair ne ko waye shi da yazo ya karbi sarauta, sai ya gina ɗakin Ka'aba din ya karasa tsawonta. Aka zo wani dan takifan sarki da yazo shi kuma yace san bai yadda ba, Annabi bai kara ba kai ya kara sai ya rushe ta. Da aka zo lokacin Abu Ja'far al-Mansur ne ko wani ne, sai zo shi kuma yana so ya kare ginin shi kuma ya kai yadda take kamar yadda wancan yayi. Yace tunda ai shi ma Annabi abin da ya hana yayi dan mutane suna sababbin musulunci, yanzu ko sun fahimta. Yace ni ko barin kara, sai maliki ya hana shi, yace kar ku mayar da ɗakin Allah dandalin siyasa. Yau wannan ya hawo mulki ya rushe, wancan ya hawo mulki kuma ya mayar, ka kyale shi yadda yake, ai ta tafiya a haka. Sai aka kyale shi gashi nan har yau a haka. To kaga ashe ba kowace maslaha ce kai kake ganin ta ba za ka ce dole sai ta tabbata a lokacin. Akwai abin da barna ce tana faruwa, amma idan kace zaka hana ta, wata barna da take ta girma za ta faru. Sai ka kyale wannan karamar da ta gaba da faruwa, kai dai ka bata lokacin ya zaka kasassabe ta a hankali a hankali, ba lalle ne lokaci guda ba. Shi yasa ita da'awa tana bukatan ilimi, kuma tana bukatan hakuri, kuma tana bukatan sabati. Ilimi shine zai haskaka ma gaba kan dukkan matakin da zaka dauka, ya dace ko bai dace ba. Kana izina da sirrin waɗanda suka gabace ka, annabawa ne, salihan bayi ne, sahabbai ne, tabi'ai ne, duk wani wanda yake yayi gwagwarmayar yaɗa musulunci, kaga irin matakan da ya dauka da suka dace da zamanin sa, kaga wanne zaka dauka da ya dace da yanayinka lokacinka. Wannan shine abin da ilimi zai taimake ka da shi. Amma idan baka da ilimi, sai kasance kullun kana ansa bukatan zuciya ne kawai, zuciya ta ce kaza shikenan a tafi, sai bayan an yi kuskure daga baya kuma a zo kuma a kalla ya za a yi daga baya. To idan kana da ilimi, kuma ilimi zai wajaha haka, sannan sai ka hakuri, kuma hakuri kuma shine zai nuna maka ko da ilimin ya ce in yi kaza, in naja abubuwa suka ciji sai in dakata, ba wai zan ja da baya bane na fasa, kuma gobe sai in sake da. Da haka har za a samu a ci gaba kenan. Sannan sai sabat kai kuma duk abin da aka kai imanin da shi, yadda ka faɗe shi kuma haka kake ci gaba da faɗarsa. Kar idan ka faɗa abu masu raddi suka yi yawa, ka zo ka janye ka ce a dama ba haka nake nufi ba, kuskuren fahimta ne, kaza kaza ne, ka ja da baya, ka zama matsoraci kenan. Ba za ka iya ba, sai dai ka kyale shi ta raddi, kai kuma kana nan dan ka ce qala Allahu qala rasulullahi, ba yadda za su faɗa su raddi, su kawo labari da mafarki, su ce kaza, kana nan gobe sai ka maimaita ayar, ka maimaita hadisi. Har yanzu ba wanda ya sai ce hadisi ayar nan da'ifiya ce, hadisin nan yadda ka fasara ba haka larabci yake ba, sai dai su kawo waɗansu tatsuniyoyi. To wannan sai da sabati za ka samu yin wannan. In ba ka da sabati, duk da aka razana ka, to shikenan sai ka razanu, to sai ka ga sallamar da da'awa, kuma sai da'awa ta wulakanta a sanadiyar ta samu rago na wanda ya rike ta kenan, ragwancin mai rukunta. Ita da'awa tana bukatar mai rukunta, ya zanto yana da sabati, kuma yana da hakuri, kuma koyaya yana bin tafarkin ilimi, koyaya kullun yana kara kokarin fadada ilimin sa, ba lalle ne kullun ya san komai ba. Ya ishe ka alfahari a kididdige kuskurenka, a ce kai kuskure kaza rana kaza ga watan kaza, rana kaza ga watan kaza, har ka ji kwanakin ake bi, a ce kuskuren baya da yawa. Ai mai kuskure da yawa duk inda ya zauna awa ɗaya sai an gaji da kirki kenan. Amma a wata an gano kayi kuskure biyu, kayi kuskure uku, kayi biyar a wata ɗaya, ai ba ƙaramin riba ka ci ba.
wallahi duk wanda a cikin wata ɗaya wajen karantarwa yana wa'azi yana karantarwa a ce kowane sati yana darasi 5-7 misali, amma a ce a wannan watan an gano yayi kuskure 3 yayi kuskure 5 kai yayi 10 ko 20 ya ci riba, ya nuna lallai yana ci gaba da karatu kuma sai ƙara himma don ya rage wannan adadin kuskura, ba dai zai iya rabuwa da kuskure gaba ɗaya ba tun da shi ba ma'asumi bane ba, sai dai kuma ya rage yawan su. Wannan shine falalar da'awa din. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.